'Yan Najeriya sun jima suna ganin tasko sanadiyar ja-in-ja tsakanin gwamnatin kasar da kuma jalallaman fetur kan abin da ya shafi biyan kuɗin da kon mai, abin da wani lokaci kan kai su ga shiga yajin aiki har jama'a su galabaita. Yanzu akwai alamun samun sauƙin wannan matsala, da yake dalallan sun ce gwamnati ta fara sauraron kokinsu da kunnuwan basira, kamar yadda shugaban ƙungiyar dalallan mai na Depo na Gusau Sirajo Yahaya Kamba yake faɗa.
Wasu watanni baya mun koka game da ainihin a biyan kuɗaɗen da kwanmu, duka mayan wannan aikin wannan biyan kuɗin da ku shi ne ainihin ƙashin bayansa. Wanga lokaci kuma muka samu kanmu kuɗin an so mu biyansu. Hakikanin gaskiya a haɗun nan da muka yi shi ne don mu tambayi membobinmu sun gamsu da irin yanayin da suka ga kuɗaɗensu.
To ko masu kasuwancin man sun gamsu da wannan matakin da gwamnati ta soma ɗauka? Usman Abubakar Randi shi ne shugaban ƙungiyar dalallan man fetur masu zaman kansu a jihar Sokoto.
Sun gamsu da irin yanda abubuwan suke gudana, kuma a halin yanzu babu wani magana yajin aiki, babu wani magana ruhi gidajen mai, saboda dama an saurari kokenmu, haƙoƙokanmu an fara biyanmu. Muna nan muna kokari na kawo mai domin al'umma su ci gaba.
To sai dai wani abu mai kama da hanzari ba gudu ba shi ne, duk da yake masu biyar bashin kuɗin da kwanma sun soma gamsuwa da matakin da gwamnati ta fara ɗauka, 'yan Najeriya ba su ga sauyi ba a gidajen mai na 'yan kasuwa. Sai dai wakili a kwamitin amintattu na ƙungiyar Muhammad Jega ya ce akwai dalilin hakan.
Mutanen da ke kula da farashi su kula da shi can lodin dafa, don haka can ne ake samun bambancin farashi, ba nan ba. Don baka cewa mutum ya so abu ka ce to ya waɗi, a'a, a yi ƙoƙari a yi kiliyar ɗin waɗance ne, sai da mu kuma a faɗa muna za mu taƙaita abubuwa ɗin nan in Allah so za a bi farashi.
Masana tattalin arziki a Najeriya sun jima suna tsokaci akan tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ke bayarwa, har wasu na ganin janye tallafin ne kawai mafita. Bashir Muhammad Acida na Jami'ar Usmanu Danfodio na ganin cewa sauya fasalin kamfanin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi wata hanya ce ta lalaba mafita ga waɗannan matsalolin.
Da lokacin da aka ce wai mutum iya kai rubuta takarda ya ce wai ya kai tela 50 ya aiko mu gwamnati ta biya shi, wani sati ya tuku wani wata ya kai guda 50 a sake bashi, ko da haka dole ku isa kai miliyan 300 miliyan 400. To wannan abu babu lokacin da zai kare in ba maganin wannan abu aka yi ba. Kawai gwamnati wadda ta dauko da wannan kamfani na mai, to ya kasance cewa an tace man nan da sauki, an samar da shi cikin gida, an tace shi kamar da muka ga yanzu ga kamfanin ga na mai ya hadaka da kamfanin Dangote na tace mai, wanda da inda na karshen gwamnati bai yi wannan hadakar. To yanzu ga wannan hadakar ta yi shi ne karshen shekara aka tsammanin su har tace mai, to haka an ka bashi an ka tace shi a kalla kaga magana kuɗin dauko shi da wata ƙasa a taho da shi, kaga babu wannan bisan jirage.
Masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin cewa biyan bashin kuɗin da kwan mai da gwamnati ta so mai ga dalallan mai ana kallon sa ta fuskoki da dama, ciki har da karatuwar lokacin zaɓe. Gwamnatin take son ta magance matsalolin da ke yi wa 'yan ƙasa tarnaƙi da mai fuskantar zaɓe salum alum, tamkar abin da ke gudana yanzu a fagen samar da tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.